A wata sanarwar da suka fitar a wannan Asabar, ‘yan adawa a ƙarƙashin inuwar ƙawancen FRDDR sun bayyana damuwa a game da yanayin taɓarɓarewar tsaron da ake ciki a yau a nan Nijar, laifin da suka ɗora alhakinsa a wuyan shugaba Isu Muhammadu, kamar yadda za a ji daga bakin ɗaya daga cikin kakakin wannan ƙawance, Alhaji Dudu Muhammadu.
Waɗannan jirage na yaƙi wanda suke na a girke, mene amfaninsu? Tunda an ciro su ne saboda a kare lafiyarmu, a ba jami'an tsaron nan su fatattaki waɗannan ‘yan ta’adda. Yakiya suna na a girke ba su yi amfani ba, ya kori sojinan da suke da alfanu, sojinan suke da ƙarfin sanin yadda ake mulki, yadda ake yaƙi. Aka wayi gari waɗannan sojinan ya kauda su, wasu sa soji, wasu kuma aka ma tura su kashashin cikin ambasada. Kafin wani Bature ya zo ƙasar nan ya girka nashi kwamfani, nashi barikin soja, sai an biyo ta zauren majalisa tukuna. In sun yadda lokacin nan ne za a ba su damar su zo su girka mazauninsu a cikin ƙasar nan. Ba a yi ba haka nan. Mutu to ganin wannan. Mun lura cewa shugaban Isu ya kasa, ya kamata ya tafi.
Da yake mai da martani akan wannan zargi, mataimakin shugaban majalisar dokokin ƙasa bugo da ƙari, sakataren yaɗa labaran jam'iyyar PNDS tarayya Iro Sani, ya bayyana cewa rashin hujja ne ya sa 'yan adawa irin wannan tunani.
Ni na aza cewa za su yi gobe su sauke shi, da an san ko suna da wani kokari sun ce Isu Muhammadu shi ya jawo yaƙi. Nan ƙasar mu ta Nijar, ba Nijar kaɗai ba ake kawo mu hari, ana kawo mu Chad hari, ana kawo mu Najeriya hari, ana kawo mu Burkina hari, an kawo mu Mali hari, duk waɗannan su suka jawo yaƙi ƙasarsu. To saboda haka kaga tun daga nan za ka gane kame-kame ne 'yan adawa suke yi. Ba su san ba abin da za su yi.
Jam'iyyun na FRDDR a ci gaban wannan sanarwa sun alakanta yanayin da ake ciki a yau da batun zaɓuɓɓukan da ake sa ran gudanarwa a ƙarshen shekarar nan ta 2020.
Muka kira shi mu 'yan adawa, muka ce ƙasar nan ta shiga wani hali, mu bar ra'ayinmu na siyasa. Ismu zo mu zo mu zama da kai shugaba Isu. Mu tattauna tsakaninmu mu dai kai a haɗe kamar yadda aka saba, mu tunkari dukkan wata masifar da za ta shigo ƙasar nan. Ai keme me yake kamar yadda ya saba? Ba dan komai ba. Yake shishifka irin wannan a ganinmu, saboda na farko ya zauna akan mulki, ya rike mulki, ya zauna isafka akan mulki, shi yasa yake son shirye irin wannan zabe.
A nan ma masu mulkin na cewa babu kamshin gaskiya, hasali ma take-take na 'yan adawa na nunin ba su shirya wa shiga zaɓuɓɓukan masu zuwa ba, inji Iro Sani.
Babu alaƙar ta'addanci da zaɓe, su dai kame-kame ne, ba su da wata hujja, suna tsoron a tayi zaɓe, ba su son a tayi zaɓe, kuma ba mu hana kowa ba ya zo ya shiga a dama da shi cikin shirin zaɓe ɗin. Su suka ƙi zuwa saboda suna tsoron a tayi zaɓe, sun son ba talakawa tare da su.
Wani binciken da majalisar dokokin ƙasa ta gudanar a kwanakin baya dangane da yadda aka kasafta kuɗaɗen sha'anin tsaro a ma'aikatar tsaro ta ƙasa da ma'aikatar ministan cikin gida ya gano cewa an tafka ɓarna sosai, saboda haka jam'iyyun FRDDR suka buƙaci 'yan adawa a majalisar dokokin ƙasa su ɗauki matakan gabatar da rahoton wannan bincike a gaban kotu don ganin an hukunta masu hannu a wannan al'amari, inji su. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.